wa zauren VOA. Muna gabar da tsohon shugaban ma'aikatar man fetur na Kaduna, injiniya Kailani Muhammad yake amsa tambayoyi akan tallafin man fetur da bayanan mahalarta zauren. Take daga tambayoyi da kuma amsoshi da shawarwari. Ku biyo ni.
Akwai subsidy. Landing cost da jirgi ya sauka 282 naira ne. Wannan kenan. So yaya Hassan Liberty na gama da kai. Sai wai wasu sun ce an sace kuɗi an dawo da su. Kuɗaɗen da aka ce an sace, ni dai na san ba a mai girma a bace Allah ji kanshi bai sata ba. Kuɗaɗe ne lokacin suna yaƙi da Najeriya da Amerika, ya ce a daina kai kuɗi Amerika aka sa, amma yanzu an ce a bata loot. Kuɗaɗen nan an dawo da su, na ji Attorney General ya ce kuɗaɗen nan an yi rejecting nasu into the budget. Ya yi magana shekarun jiya wancan. So saboda haka duk tambayoyin da aka yi bari let me wind up. Barista question uku da ya yi. Na farko ya ce yaya alkawali cewa bai san subsidy ba, yau yana son ya cire kuɗin mai. Gaskiya ne za a cire tallafin nan don bai san yanda situation ɗin yake a lokacin ba, sai ka shiga gwamnati. Ya zo ya ga ba kuɗi, kuma dole ne a nemi kuɗi a yi wasu ayyuka da su. Shi ya sa ya yi wannan, amma wayanda za su fi ba shi mai nasara ansa sai advisors na shi wanda suke kusa da shi. Menene ya sa tsaya jamar mai ba magana a zo a yi magana bane, muna attacking juna. We need to understand ourselves. Dukan mu we are working towards yaya za mu yi a samu sauki a Najeriya da mafita. Maganan da ya yi na refineries, kamar wanda ya ce an kore ni, ba korana ba, na ci a zuwa ya adalci ne, kuma na tsaya kan adalci ɗin, inda wani ne zai an shi kuɗin kuma zai zaunin ba zai yin ba, amma gashi Allah bai banni ba don na dira man ɗan kasuwa ne kuma ɗan jarida ne. Saboda haka maganan gyaran refineries, past government but an so ma a sayar da refineries ɗin nan. Allah ya ji kan Iraduwa, shi ya zo ya ce ba za a sayar ba. Lokacin Obasanjo ya ce za a sayar da su, har ya shirya mutane uku za a sayar ma a ƙasar nan. Ya ce Iraduwa ya zo, Allah ya kawo shi, ya ce a'a. Gwamnatin zai sayar, an yake shi. Mu ɗin nan har zanga-zanga na yi hanyar Kaduna refinery, muka ce ba zai yiwu a sayar ba. Wari ta ce filinta da aka gina refinery a zo a cire, amma su ba za su ba da fili ba. Haka aka bar shi. Gwamnatin nan ta adalci ta ce ita ba za ta sayar ba. Za ta gyara kowane refinery din nan za su dauki shekara 100. Sun yi operating 40 years. In aka gyara equipment din one by one za a samu sauki. Wayannan investors sun shigo sabon company na PIB, masu modular refineries sun yi nasu, kaga competition ya shigo, dynamics na kasuwa. Wallahi wani wajen wani ba za a je kamfanin shi ma a sayi mai ba, wani zai dinga sayowa, ko da ya samu 200,000 ne zai sayar ya je ya sake dawowa. Ya je sai wani ba sai ya jira har abun nan ba. Saboda haka maganar cire tallafi daga karshe, kai maganar wasu cameras a IC, mun yi maganar sojoji da navy da abun nan security agencies gubatattu da ma wasu ma'aikatan ma na NPC din da custom, sai gwamnati ta tashi tsaye an bincika su wane ne wayannan kudaden da ake karawa akan subsidy bayan landing cost. Daga ƙarshe muna neman gwamnati ta tura bill zuwa National Assembly, sai ta ce to PIB yanzu NNPC shi ya sa hannu, yanzu NNPC tana cin gashin kanta, kuma an ce independent ce ta je ta yi kasuwanci ta kawo riba, riban nan a kawo ma 'yan Najeriya aiki da shi. Shi ne yanzu tun August da ya gabata sabon kamfani ne. So saboda haka mu ba su wannan dama. Gwamnati kuma an ta tura bill, in an ce ma 1 billion ne per annum subsidy, sai ta sa hannu a nemo kuɗin a ba da subsidy. Amma komin so nan gaba, ko ba yi shi yanzu ba, dole ne determining factor na mai shine international market. Me zai gyara tattalin arzikin ƙasarmu? Industries, noma, sannan kuma a daina kashe mu. Daga ƙarshe labarin da muka ji tun 60s aka ce arewa nan za a zo a warga zata, akwai mutane da yawa wanda muka san, akwai tsofaffin sojoji, akwai 'yan siyasa, akwai mutane daga waje wanda suke son su warga arewa, an ce mu muna da yawa, kuma shine determining factor namu na wajen siyasa. Wanda muke son a zaba shi za a zaba. In kuka gani jirage na sauka da jijjiga, ana kai musu weapons, ana kai abinci cikin dajukan arewa me ya shugabannin arewa suke yi shi yasa nace na yarda da masari da yace kowa ya je kare kanshi ba zai yi wuka na cikin gidanka a zo a taushe ka a yanke ka ayi fiade da matanka a kwashe maka dukiya a tafi da shi haka musulunci ya nuna mana Allah ya ce cikin suratul maida ku je ku tanadi amma most waɗanda suka yi retire da shugabannin mu sun failin namu ko mun ki ko mun so sai mun zo mun hada karfi da karfe mun kwato ƴancin mu yanzu ƴan ta'adda a nan faskari da side din shiroro wajen gwada zuwa kagara sun sa tuta a zamfara gashi nan kota ina wajen Sokoto wajen Turji an sa tuta a cikin Najeriya mu da muna jin bom 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 ne bom din da gwamnatin nan ta zo bom ya yi soki suka yi mata mafozin zuwa bandits da kidnappers nagode muku mu yi addu'a Hajiya Maryam muna nan da ke wata rana nan so mafitan shine kawai mu ba gwamnatin nan dama mu ba NNPC dama a fitar da mu cikin kangin da muke nagode kwarai
idan zai bayar abinda za a yi in Allah ya yarda daga ok daga ai ba komai dan akwai Hajiya Sa'adatu mun manta ta amma ita ta fita ta sare da damar magana shi ma injiniya Ishaq shi ma mun gode na lura ya fasa magana duk mun gode dama mun gama da wannan Aminu Tahir Gogo kai dama dan jarida ne ba magana ba ta kare to idan daga barista mai nasara Gogo Umar za mu tashi in Allah ya yarda domin shi kuma irin ilimi da Allah ya bashi don haka zama da shi babban abu ne ka samu kai minti biyar da barista bare ba ka awa daya barista mai nasara
to jama'a assalamu alaikum wannan matsala ce da ta shafi ƙasa kuma shawara ce muhimmiya wadda in gwamnati ta dauka to babu bukata a ƙara kudin man fetur babu bukata duk wani wasan kwaikwayo da ake da sunan kalma tallafi idan muka dauki sashe na 14 da na 16 da na 19 na tsarin mulkin Najeriya to akwai hanyoyi da za mu samu mafita guda biyu hanya ta ɗaya ita ce sashe na 12 na tsarin mulkin Najeriya ya ce duk wata yarjejeniya da shugaban ƙasa ko wani jami'in gwamnati na Najeriya zai sanya da wata ƙasa ko wani kamfani ko wata ƙungiya to ba za a iya amfana da wannan yarjejeniya ba har sai idan an ɗauki wannan yarjejeniya an kai ta majalisar dattawa ta ƙasa an samu biyu bisa ukun su sun yi muhawara sun amince da ita to sannan za a iya samun alfanun wannan yarjejeniya din shugaba Muhammadu Buhari ya kashe kusan shekara biyu yana zagayawa kasashen duniya ya sa hannu sosai akan kudade na Najeriya da aka sace aka aje can wasu tsagwaron kudi ne ruwan su wasu hannayen jari ne wasu kamfanoni wasu kadarori to duka gwamnatin kasashen nan sun amince za a dawo da su a Najeriya bayan sun amince za a dawo da su ana tafe magana takicin yawa dalili daya ne har yanzu ministan shari'a bai tattara waɗannan bayanan yarjejeniyoyi da aka yi ba aka kai majalisar ƙasa ta tarayya mai amfani da alfarmar auren zobe tsakanin ƴan majalisa da bangaren shugaban ƙasa su sa hannu don mu mori wannan ba to tunda ba su sa hannu har yanzu ai mori wannan ba akwai buƙatar shugaban ƙasa ya gaggauta matsawa a kai waɗannan yarjejeniyoyin a sa hannu amma kamin a kai a yi gyara ɗaya gyaran da za a yi shi ne duk waɗannan kuɗin kada su dawo Najeriya a matsayin kuɗi domin sun dawo a ji hure hujaji ake sa wasu na sanya tasar zinariya a ƙasa su tara su yi gaba da ita yarjejeniya za a yi da ƙasashen nan ku zo kuɗin mu kaza da yake ƙasar ku ku gina mana matatan man fetur guda kaza a doran Najeriya mu gani ku zo kuɗin nan namu da yake ƙasar ku kai amfani da na'urorin zamani a tono mana mai da muke da shi a waje kaza da waje kaza da waje kaza da waje kaza ku zo ku yi amfani da wannan kudin namu ku zo muna da ma'adanai 143 a ƙasa, mu ne ƙasa ta biyu wadda tafi kowace ƙasa arzikin da ke ƙasa a duk duniya, saboda duk arziki yana tsakanin hamada ne zuwa teku, kuma muna da shi. Muna da ma'adanai daban-daban, muna da lu'u-lu'u, muna da zinariya, muna da uranium na nuclear, ga sunan daban-daban. To idan aka yi shi wannan shiri, mutanen nan suka zo suka kakkafa mana refinery da sauransu, kaga magana a ce za a yi dakon man fetur, magana a ce za a je ina, magana za a ce za a fitar da danyen man fetur a tace, magana duka wannan zai kau, za mu samu wannan ya kau, kuma bukata a ce za a cire wani tallafi ko za a ƙara mai, ba zai taso ba. Na biyu kuma shine mu yi amfani da wannan dama mu kafa sauran wurare. Misali, za mu iya amfani da wannan dama a ce kowace jiha ta arewa a yi mata kamfanin takin zamani ɗaya, kowace headquarter jiha a yi mata hanyar taragon jirgin ƙasa. A amfani da waɗannan kuɗin a zo a bunƙasa mana hasken wutar lantarki a ƙasar nan, domin masana'antu su dawo, matasa su samu aikin yi da sauransu. Idan aka yi wannan, to zai yi kyau. Sannan na biyu, idan gwamnati ba ta so ta sa jari, idan gwamnati tana so ne kuɗin nan da za a kawo kawai ta tara kawai a yi harkokin siyasa ko wasu abubuwa da su, kamar yadda ake ta safa da Marwa kowane wata ana zuwa ana ciwo bashi, kuma ba mu gani a ƙasa ba. Idan abin da ake so a yi kenan da kuɗin mu na waje, a je majalisar ƙasa a sa hannu, a je a anso kuɗin a taho a yi koma menene. Amma ɓangaren harkar man fetur da ma'adanan ƙasa, mu ne shirya yarjejeniyoyi da ƙasashen duniya su zo, kamfanoninsu manya-manya su zo, a ba su lasisi da yarjejeniya cewa ku zo ku binciki mai da muke da shi a Bida, ku binciki mai da muke da shi tsakanin Bauchi da Gombe, ku haƙo ku kafa masana'anta matatan man fetur. Idan kun taho kuna da kashi kaza, Najeriya na da kashi kaza. Idan an yi wannan, mun samu ƙarin kuɗin shiga, mun samu ƙarin yawan kuɗin man fetur, mun samu kuma ƙarin hanyoyi wanda za mu samu yanda za a ɗauga rayuwar jama'a. Wannan su ne shawarwari biyu da zan ba gwamnati a matsayin yadda za a inganta lamarin. Madalla.
To daga ƙarshe ina son ba da shawara ga shugaba Muhammadu Buhari. Na zo nan yau ina kare gwamnati, ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari. Waɗannan ministoci ban ce duka ba 80% wanda ya ba ayyuka suka ƙi ya kore su, ya kawo mutanensa wanda suka dinga cewa canji. Ba mu san su ba, waɗannan ɗin we don't know them. Amma waɗanda suka dinga cewa canji 2002 aka zo aka yi ta gwagwarmaya ba inda ba mu shiga ba ƙasar nan da mota. 2003, 2007, 2011 ne aka fara amfani da jirgi, amma by road ba inda ba mu bi ba. To saboda haka wayanda aka ba MD, aka ba su director, aka ba su paracetamol, ba mu san su ba, ba su yin aikin, shi yasa mutane suke kuka. To shi kenan.
In Allah da mun kawo ƙarshen wannan taro na zauren BOA kan batun nan na riwar ƙarin farashin man fetur bayan cire dukkan tallafi, mun gode wa dukkan jama'a da suka halarci wannan zauri. Muna fata Allah ya kai mu lafiya wani zauren, mu sake dawowa da wani sabon darasi wanda kuma za mu sake tattauna kamar yadda aka saba. Ina ganin idan akwai wasu abubuwa daga baya ko wasu darussa da mutane ke son a tattauna kansu, za su iya sanar da wannan ofishin Allah da za a duba, saboda da duka jama'a yake tafiya a wannan ofishi na sashen Hausa na muryar Amurka, wanda shine zance ita ce cibiya, babbar cibiya ta muryar Amurka da ke nan Najeriya. Don haka duk wani abu da ake da wasu ra'ayoyi ma, yanzu kusan an shiga shekara ce ta musamman a demokuraɗiyar Najeriya, wato shekarar da take jajiberin watannin zaɓe za a ce. To in Allah ya yarda, watakila nan gaba kafin dai lokacin zaɓe za mu a cikin zaurin biyoyi hajji, ina ga ya kamata za mu yi akan abubuwan da suka shafi demokuraɗiyya. Allah ya nuna mana wannan lokacin. Ta Hajjiya Madina Dauda za ta gode wa dukkan waɗanda suka halarta da kuma ma'aikatan wannan ofishi.
To jama'a, mun gode da kuka zo wannan zauren, mun gode da kuka amsa gayyata, kuma a kullum bana mantawa na kan ce da bazarku muke rawa. Idan baku nan, babu wannan cibiya ta muryar Amurka. Saboda haka ina fata a duk lokacin da muka sake gayyatarku, za ku sake zuwa, mu zauna mu tattauna abubuwa da suka dame mu a matsayinmu na al'umma a ƙasarmu Najeriya. Domin kuwa kamar yadda muka saba yi a nan, idan muka yi muhawara ko kuma muka tattauna akan wani maudu'i ko muka yi muƙabala, mukan ɗan kawo shawarwari. To a yau ma dai mun yi haka mun kuma kawo shawarwari kamar yadda Dr. Barista mai nasara Kogo Umar ya karasa mana wannan shiri. To a madadin abokan aiki manya-manyan injiniyoyinmu da Benjamin Gawon da Awali Salihu da Halima Abdurrauf da Shamsiya Hamza Ibrahim sai kuma shi Malam Nasiru wanda ya riga ya sallama da ku. Na gode muku ai dukanku. Na gode muku kowa da yazo. Na gode muku duka wallahi dan kuna ba mu karfin gwiwa kwarai da gaske. Idan muka gayyace ku nan kuka zo bayanan da kuke yi yakan mana dadi. Kuma in ba ku manta ba ai bayan an sa shi yanzu a dandalin sada zumunta na Facebook mukan dan kacaltala shi minti 15:15 duk Lahadi karfe 8 muna sake maimaitawa insha Allah. Saboda haka muna godiya kwarai kwarai da gaske a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da sauran abokan aiki na dake nan ni Madina Dauda nake cewa mu kasance lafiya.